shekarar 1443, wanda a yanzu a yau muna ranar talata kenan, watan Shawwal yana da kwana 2 a shekara ta 1443 Hijiriya, wanda kuma yau 3 kenan ga watan 5 shekara ta 2022 miladiya. Abinda aka ce min in tattauna akai shine sabani tsakanin malamai da kuma yadda malamai din suke mutunta junan su. Idan ban manta ba, sabanin malamai da yadda suke girmama junan su yayin da suka sabawa juna. Shi sabani da Larabci shine ake kira al-khilaf ko kuma al-ikhtilaf. Wanda asali in aka ce al-khilaf ana nufin abinda ba a samu daidaito ba. Haka zalika an ce al-ikhtilaf shi ma abinda ba a samu daidaito ba. Khalafa wa ikhtalafa. Dukkan su Allah ya yi amfani da su a cikin Al-Qur'ani a bisa salo mabambanta. Misali Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin suratul An'am aya 141 yana cewa wa huwa allazi ansha'a jannatin معروشات وغير معروشات والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ألا تأبنجي شيني يا حال التامك غونكي غونكي أقوى إذا كتب بشيوي ذاك غوائنسو. Bishiyoyin suna da sanda, wanda akan sandar rassa suke fitowa, akan rassan kuma ganyayyaki su fito. Akwai wanda kuma yaɗo suke a ƙasa ba sa tashi sama, sai dai ko a haƙa a ɗauke su ko kuma a tsinke su kamar duma, kamar dankali da rogo da gyaɗa da wake da kayan marmari irin su tumatir da sauransu. Kuma Allah ya halitta muku dabino muktalifan ukuluhu, dabinan ma ɗanɗanan sa ya sha bamban. Kaga muktalifan ukuluhu, wani za ka ga bauri ne da shi kamar maga da rubabe, wani kuma yana da zaki kamar ajwa da sukari da sauransu. Kaga muktalifan ukuluhu, wato ɗanɗanan sa ya sha bamban. Na haka in an ce al-ikhtilaf, shan bamban, sai dai ya danganta ani. Allah ya ce wasu zaituna, Allah ya halitta muku zaituni da rummani mutashabihan wa ghayra mutashabih, wani iri ɗaya wani kuma daban-daban. Kulu min samarihi idha asmara, da haka duk sanda suka fitar da ƴaƴan ita wannan amfanin suka fitar da ƴaƴa, ku a iya ci. Wa atu haqqahu yawma hasadihi ko yawma hisadihi aw taqira'ar, kuma ranar da kuka girbe wanda yake da zakka akan sa ku ba da zakka. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake cewa a cikin suratul Nahl, wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi zalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun. Haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala abin da ya halitta muku a duniya mukhtalifan alwanuhu, zaka ga ya sha bamban launinsa iri daban-daban ne, haka mukhtalifan wanda yake ba iri ɗaya ba. Haka a cikin suratul Fatir Ubangiji yake cewa alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min aljibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama' inna Allah 'azizun ghafur. Allah yace baka gani ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama, kuma mu in ji Allah kenan, sai muka fitar muku da kayan, wato amfanin gona, mukhtalifan alwanuha, launin su ya sha bamban. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku a cikin duwatsu, za ka ga judadun, akwai waɗanda suke da zane-zane kamar hanyoyi ne akan su, jam'u judda, didun za ka gan su wasu farare ne, wa humurun wasu za ka gan su jajaye ne, mukhtalifun alwanuha mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud, za ga launin duwatsun ya sha bamban, wasu ma baƙaƙe ne dilin, ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك حتى ذلك أتم تعنيما لدبو بي ذاك بصوما واتو لون سياشا بمبن أتم دبو بي أقوي بكين ناما أقوي جن ناما أقوي كمان ديك دروت روت أقوي دباش دروت روت هذا كنا رشن ديديتو شيني اختلافي مختلف ألوان مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أتى من سورة الزمر الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فكذلك أبنجي سبحانه وتعالى يتوكر درواد السماء سيسار وم يدنج بنقلادي أبن قصاء ينا بن مقبقاء إلي دبن دبن الله يسار وم ينا بن إرم إن مرارم كما دقا باسي كذوك ينوم الراني دشي فمن دشي الله ذي فترمك دا أنفانن قونا مختلفا ألوانه لاغا لون سياشا بن بن أغا شي ما دي إندك أنتي اختلاتي أنا نفن شاب بن بن كينا حكا الله يفعل أكتن سورة الزاريات يسي والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفق يتي نار واد السماء وتتتي ما أبوت يرهنوي إن ملائكو سكي بيس سوكا سكي هوا سكي سوكا لليكو كنا كان مغنى وتتشابن بند إرن زنشان دا الله سبحانه وتعالى يتوكر كوكم هكونشن الله كوكم أبند الله يكي سوكي مختلف هذا شابن بنديكو حكى الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أكن منين مثلا ما كسكيت أمبير جونانس الله يتساءل وانا لا باري نيبا با قمرة تاشن القيامة كيرا وانا سن شابن بنت أكانوا مصفنا كوا با تاشن القيامة مصفوا مصنا كوا أفيش حكى الله سبحانه وتعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين Allah ce da Allah ya ga dama da sai bar mutane su hadu gaba ɗaya akan addini ɗaya akan ra'ayi ɗaya amma wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna samun shan bamban a ra'ayika to a nan kaga ikhtalafa da khalafa kusan duka in ka kalli su wata mahanga za ka ga ma'anar su ɗaya ma'ana shine shan bamban da rashin daidaito الإمام الراغب الأصبهاني الحسين ابن محمد ابن المفضل أبو القاسم وندع تفسيره الراغب الأصبهاني أي شيء يعني وكما بمعتزله أما كما تفكر أي كن بيوع الدين يا لتاف بيبي بي كلمه من قرآني لأكي أمفان رسول هو تكلمة رتكي بكاتر فشن بك إيامة فشن بك أكتم مفرزات القرآن لتاف الناس هنا بشوب ذاك رسع duk ɗalibin ilimi dole ne ya zama yana da shi a labirarin da in ba ka ba labirarin ka ba ta cika ba saboda irin waɗannan bayanai don sai ka koma ka ga shin da Allah ya ce kalma kaza ya take a larabci kuma a wace ma'ana ta zo a nan to shi ya duba kalmomin nan ta al-khilaf da ikhtilaf a cikin alqur'ani kalmar saɓani shi ya rasu shekara ta 502 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to al-khilaf da al-ikhtilaf kalmomi ne guda biyu amma ɗaya ta ɗanfi ɗaya faɗi sai dai kuma duk ma'ana duka in ka ɗauki ma'anarsu za ka ga tabbas suna nufin shan bamban ɗin amma ita ma'anar shan bamban kala biyu ce akwai shan bamban wanda idan aka samu wannan to ba za a samu wancan ba saboda ba sa haɗuwa wuri ɗaya akwai shan bamban kuma wanda ba laifi ba ne duk a same su a wuri ɗaya sun sha bamban amma za su iya tafiya tare kamar misali rayuwa da mutuwa kalmomi ne guda biyu da suka yi mai da suka sha bamban amma ba su taɓa haɗuwa a waje ɗaya ba ko shine in dai kana raye to baka mutu ba in ku har ka mutu to baka raye wannan kaga suri ake ce musu naqiban wato abubuwa biyu da suka sha bamban amma ba zai yi su samu a lokaci daya ba to akwai kuma shan bamban din da zai yi a same su a lokaci daya duk da cewa ba daidai suke ba kaman fari da baki kaga fari daban baki daban amma zaka iya samun fari zaka iya samun abu shi fari kuma shi baki wani bangare na sa fari wani bangaren sa baki sai ce to shi wannan al-khilaf sabani a wannan abin nabi yake ba a na farko yake ba ma'ana za mu iya samun sabani kuma ya zanto kowane a cikin mu ba zunubi za a rubuta masa ba an gane wannan shi ne abinda shi al-imam ar-raghib ya faɗa shaykhul islam ibn taymiyyah Allah ya ji ɗansa rahama a cikin fatawa juz'i na 13 shi ma ya yi binciken kalmar sabani yake cewa idan aka nutsu sosai aka lura za mu ga lafazin al-ikhtilaf da aka jujjuya shi a cikin al-qur'ani an yi amfani da shi ne musamman al-ikhtilaf don a nuna cin karo abubuwa idan suka aka buga wannan da wannan to a lokacin sai kaga an amfani da kalmar ikhtilaf yace kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin surat an-nisa'i afala yatadabbaruna al-qur'an walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira me yasa mutane ba za su dinga juya ma'anar qur'ani a zuciyarsu suna nazarin ta ba suna ta ƙara tunani akan ta don su gano me Allah yake so a gane a ciki a haka ya kamata su yi domin fa al-qur'anin nan da ba daga wajen wani yake ba Allah ba to da an samu cin karo da juna da kaza lawajadu fihi ikhtilafan sai aka ce ne cin karo da juna to sai zan ce kalmar ikhtilaf tana iya nufin shan bamban tana kuma iya nufin cin karo da juna to in ta zo da ma'anar shan bamban din ba mu da matsala da ita dai amma cin karo da juna to dole zaka ga ana hawari mun gafiya kuma a fado a nadira haka Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa walau sha Allahu maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atkum albayyinatu walakin ikhtalafu فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اتكن سوره البقره الله يتي دا اوبنجي يا غدا ما دا وند سوكا فارا زوا حالتين دا اكا فارا يدا واتو دا بس كشه جونن سو سن ياقي با باين دا غسكيا تزو مسو دا هكا دا الله يا غدا ما to da duk annabin da yazo zai tarar da mutanen ashirye suke kawai jiran su suke kaman masu karɓar sadaka ne in ne ba da sadaka yi kaga ai ba wani wanda zai ce kai koma ba ma bukata ka ko akwai wanda zai faɗa haka dama shi kenan jiran sa ake yi yana zuwa shi kenan kaga an gama komai to amma Allah ya ce walakin sai dai ikhtalafu sun dinga gwara kan juna suna samun cin karo da juna na ra'ayi faminhum man amana a cikin su akwai wanda suka yi imani wa minhum man kafar wasu kuma sun kafirce sun iya da to kaga da zarar an samu wannan ba zaman lafiya ke walau sha Allahu maqtatal walakin Allah yaf'alu ma yurid wa ta kace idan aka ce sabani a ilmance ana nufin a samu bangarori biyu ko sama da haka a samu bangarori biyu ko sama da haka kowanne ya zama fuskarsa daban da ta ɗayan a yanayinsa ko a magana ko a aikinsa a yanayi ko a magana ko a aikinsa a lura sosai a ji wannan ta'arifin a samu ɓangarori biyu ko sama da haka ɓangare ɗaya baya saɓani yanzu ni kaɗai ba zan ce na yi saɓani da kaina ba a kan abu kaza a dole sai ya zama akwai second party dole sai akwai wanda yake na biyu ta yi kuma mu zama mafi biyu mu uku ne ko hudu ta yi kuma kowane bangare yana da dauke da mutane da yawa sai zanto kowane halinsa daban wani yana zaune wani yana tsaye wani yana kishin biyu kaga an samu sabani kenan ko kuma a'a magana ce wannan ya ce eh wannan ya ce a'a wannan ya ce ayi wannan ya ce ba za a yi ba kaga kowa ya faɗi abin da ya saba wa dan uwansa an sha bamban kenan ko kuma a aikace wannan yayi aikin da ya saba wa na wancan wannan shi ake kira sabani. To amma da yake yawanci an fi ganin matsalar sabanin magana, to shi yasa yawanci in za a yi magana musu ma ake amfani da kalmar sabani. Da haka in ka ce sabanin malamai, la'alla ma wani ya kaman musu tsakanin malamai, ko gardama tsakanin malamai, ko ta taɓarza tsakanin malamai. Shi yasa ko a cikin Alƙur'ani Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake faɗa haka, kamar a cikin suratu Maryam, alati fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin 'azim. Bayan ya ba da labarin Annabi Isa da Maryam, to al-ahzab ƙungiyoyi tsakanin Yahudawa ikhtalafa, sai suka cikaro da juna game da al'amarin Annabi Isa. Haka a cikin suratu az-zukhruf Allah ma ya ƙara faɗa, fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladina zalamu min azabin alim. Kaga wannan min mashhadi yawmin azim ce, wannan kuma min azabi yawmin alim. Haka a cikin suratu Hud Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fi, hakika mun bawa Annabi Musa al-Qur'an at-Taura fakhtulifa fi, sai aka yi sabani akan at-Taura, aka dinga cece-kuce. وَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا هُوَ إِنْ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. هو تو شيء ita wannan shi wannan sabanin da muke magana akan sa kala kala ne. Akwai sabanin da zaka ga ana fadarsa wanda zaka ga manufar ku daya ku da kuka yi sabanin, amma hanyar isa zuwa ga manufar ce ta sha bamban. Kamar misali, kowa so yake yi ya tsarkake Ubangiji, ya tabbatar wa da Allah abin da ya cancanci Allah. To kawai sai wani yake ganin cewa hanyar tsarkake Ubangijin shi ne ga yadda ya kamata a tafi, wani kuma shi sai ya tsinci wani abu da yake ganin akwai ƙaiƙayi a ciki wajen tafiya. Don haka shi yana ga in aka tafi a wannan hanyar fa ba tsarkake Ubangijin za a yi matsala za a samar wajen tsarkake Ubangijin. Don haka a dakata da wannan hanyar, a tafi wannan hanyar, manufa ɗaya, amma kuma an samu saɓani wajen isa zuwa ga manufar. An fahimta ƴan uwa? Akwai kuma saɓanin da yake manufar daban, hanyar isa zuwa ga manufar ma daban. Misali kamar sabanin da ake samu yawanci na siyasa a yau. Yawanci sabanin da ake samu na siyasa za ka ga manufar daban ce. Akwai wanda shi burinsa ya ci domin jam'iyyarsu a ce ta samu sa'a da nasara, kuma hanyar da yake ganin zai bi ya ci ɗin ita ce hanya kaza. Wani kuma shi kuma burinsa ya ci don yawa al'umma aiki, bai damu ba shi in ma ya hau ɗin zai iya canja jam'iyya, shi jam'iyya ba ita ce a gabansa. Shi ma kuma hanyar da yake so ya bi daban. To wanda Allah yake zargi galibi wannan nabiyin ne ba na ɗayan ba. An fahimta ko? Domin nabiyin shi yake kaiwa zuwa ga rarrabuwa, shi kuma na ɗayan rahama ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya sa a wajen Imamu Malik idan za a yi sallar gawa da sallar idi, in ka ɗaga hannunka Allahu Akbar, to kabbara ta biyu ba sai ka ɗaga hannunka ba, da ta uku ma ba sai ka ɗaga ba, da ta huɗu ma a sallar gawa ba sai ka ɗaga ba. Amma Imamu Ahmad sai yake ganin kowace za ka ɗaga, saboda kowanne ƙoƙari yake ɗabbaƙa ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi yasa Imamu Malik yake ganin cewa idan ka zo zaman tahiya, in dai sallar taka tana da tahiya biyu sama da ɗaya, to tahiyar farko za ka ajiye ƙafarka ta dama ka kafe ta, sai ka kwantar da ta hagu ka zauna a kanta. Wannan duk tahiyar da ba za a yi mata sallama ba kenan. Idan kuma za a yi mata sallama, duk tahiyar da za a yi mata sallama kuma, to ana so ka yi gaba da ƙafarka ta hagu sai ka zauna a kan mazauninka na hagu da ya zama ya taɓa ƙasa. An gane ko? Wannan shi ne ra'ayin Imam Malik. Imam Abu Hanifa kuma yana ganin a'a, duka kowace tahiya idan ka tashi saɓanin haka za ka zauna ne a kan ƙafarka. An fahimta ko?
a wannan to shine sakanin da shari'a ta yi haka dan Allah ya kawo mana da sauki a cikin al'amuran mu na rayuwa. To shi sakanin nan wajibi ne fa sai an yi sakani, ba za a taba zama a duniyar nan a ce za a yi sakani. Sunna ce ta rayuwa sai an yi sakani, ko a yanayi, ko a magana, ko a aiki. Wani mawaƙin gurmi mai waƙar gurmi ɗin nan yake sifanta duniya don ya nuna maka yadda ake saɓani. To a cikin waƙar tasa yake cewa duniya wutsiyar kaza, wani ya yi gabas, wani ya yi yamma, wani ya yi arewa, ina za shi gurmi bari ne waƙa. Haka yake cewa duniya wutsiyar kaza, wani ya yi gabas, wani ya yi yamma. Da aka zai wahala ka samu mutane koyaushe a yanayin ɗaya. Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Hasan al-Ja'fi ko al-Ju'fi al-Mutanabbi abu tsayir, ɗaya daga cikin mawaƙan bani mawaƙan ƙani na hudu bayan hijira, wanda aka kashe shi a shekara ta 354, a cikin wata waƙarsa da yake yabar ƴar uwar Saifud Daula da ta mutu, ya ukhta khayra akhin ya binta khayra abi, sai yake cewa na yana kinayatan an ashrafin nafabi matsala'in waƙa kenan, a cikin yake cewa ta khalafan nasu hatta laftifaqa lahum illa ala shajabin wal khulqu fi shajabi fa qila takhruju nafsu al mar'i salimatan wa qila tushriku jisma al mar'i fi al 'aqdi. Yace ta khalafan nasu, mutane sun yi saɓani a komai hatta laftifaqa lahum, kai ba wani abu a duniya da za ta ɗaga wanda mutane da su saɓani a kansa illa ala shajabi. Abu ɗaya ne ba a yi saɓani ba shine magana halaka mutuwa, wannan kowa ya yarda dole a ƙarshen rayuwa sai an mutu. Wal khulqu fi shajabi, kai ita ma mutuwa an yi saɓani, ta yaya sai fa qila taslam takhruj nafsu al mar'i salimatan. Wasu suka ce in an tashi mutuwa ran taɗaɗawa take ta bar jiki ba tare da ƙwarzanan komai ba. Waƙila wasu kuma suka ce tushriku jisma al mar'i fil 'aqdi, ai yadda jiki yake mutuwa shi ma ran haka yake mutuwa, ai Allah ta yi kullu nafsin za'iqatul. To shi ma saɓani ne. Wani ya ce abu ɗaya ne ba saɓani, afillahi shakkun, shi ma mutane suka ce fihi qawlan, akwai kafirai sun ce akwai shakka, wasu kuma suka ce ba shakka a kan Allah. To ku tunda har saɓani ya zama haka, kaga Allah ne ya ƙaddara shi. To Allah ya samar da magani da za a samu in saɓanin kar ya hana samun yarda Allah, kuma kar ya hana kyakkyawar rayuwa mai daɗi. To amma ku duba yawanci abubuwan da suke sa saɓani, a nan ne ake gane saɓanin ya yake. Wani lokacin idan kana da wata mazhaba, musamman mazhaba ta addini, to in har ba a yi sa'a ba, ba a sa tsoron Allah ba, to sai ka ga a kan mazhaban nan za ka iya faɗa da kowa, domin ganin kake yi babu wani dalili a duniyar nan wanda za a bi sai wanda mazhabanka ta zo da shi. Ita kuma shari'a ta hana ra'ayin riƙau a komai, ba a yarda da ra'ayin riƙau ba, domin in har za ka yi ta'assubanci to shi ma abokin saɓanin naka zai ta'assubanci, to ƙarshe za a tsige da ko dai ya zanto akwai maganganu marasa daɗi, ko ma ƙila a ba hammata iska, kai ko ma wataƙila ma a kashe ma juna. Wani zai ce ana hanbaliyyun ma hayitu wa wasiyyati lin nas wa in ma hayitu wa in amut fa wasiyyati lin nas an yata hanbali, ni ba hanbali ne in dai ina da rai, kuma ina yau duk duniya wasiya cewa ina mutu kowa ya zama ba hanbali. Wani kuma yake ta zamban ɗan malikiya yake cewa aziriya min qaumin ya ƙuluna kullama sa'alta dalilan haka za ƙala malik fa in ƙulta ƙalu haka za ƙala ashhabun wa zalika la takfa alaihi almasaliku wa in ƙulta ƙalu ƙala sahnunu mislahu wa man lam yaqul ma ƙalahu fa huwa atiku wa in ƙulta ƙala allahu dajju wa a'walu wa saahu wa qalu anta qirdun mumahiku wa in ƙulta qad ƙala rasulu fa qawluhum atat malikan fi tarki zaka masaliku. Yace na harsa yadda zan da mutanen nan, duk sanda ka tambaye su dalilin su haka Maliku ya ce me dalilin ka kala Maliku da ka ce sai sai Ashhabu ibn Abdul Aziz al-Misri shi ma haka ya ce wanda ku dubbe faɗa abin da Ashhabu ya faɗa ba to ƙarya yake sai Ashhabu shi kadai da ka ce sai sai maka to Sahnun Abdul Salam ibn Sa'id al-Sanuhi shi ma haka ya faɗa kuma kai ka san Sahnun ya fi ka yafi jatumin ka ilimi wadalika la taqwa alaihi masalik in ka ce to ai Allah ya ce sai ka ji sun fara harbuwa zaju wa a'walu wa sahu ka ji suna kuwa suke kai wani irin biri ne mai musu mumahi kai sai dai sai aita musu da kai wayan kulta in ka ce qad qala ar-rasul ai manzon Allah ya ce fa qawlu ya ce ai malik ya san da hadisin amma a tas malikan fi sarki zaka misaliku ai malik din yana sane da wannan amma kuma ya kyala hadisin kuwa ya san matsalar qabalu da sadalu da aka tabbata bani anan Kano ha kawai daga taban da aka wallafa tsakanin manyan malamai na wancan lokacin kawai akan qabalu da sadalu akwai wani dutse baban hannu da aka dinga rigima da shi har su wanda shi aka ce aka dinga yi sai da malam tijani na ɗan mota yace ku rabu da shaura shi zai zo cikin ɗan qabalu ne lokacin ɗan tijani suke qabalu ya kafirta su akan magana qabalu su kuma kowa ya san rikicin Shehu Ibrahim Inyas da Nasir Kabara lokacin zuwan ka na fari wanda da Nasir Kabara ya fara yin qabalu tsawon shekara 6 aka kai shi ƙara wajen sarki Alhaji sarki Alhaji Allah ya ji kansa ya sa aka tara malamai aka kira shi yace a shi ne zo da sa ya saki magana sadan da yin qabalu an daina shi kuma ya karba a wajen malamin sa dan Mauritania wani shangidi to yana wannan kuma me zai faru sai kuma gashi dan aikan Shehu Ibrahim Inyas ya zo gabanin zuwan Ibrahim Inyas zuwan Ibrahim Inyas kuma ya qabalu duk malamai suka bi shi da shi kuma Nasir Kabara ce ya zan zo da Abu a ce min na zo da raba kai yau kuma wani ya zo shi kuma jama'a su bi shi don haka ya rubuta littafin sa Qam'ul Fasad wanda Shehu Atiku san kai masa martani a haka dai cikin kakkula akan matsala ta taqabalu da sadalu wanda gaskiya ko shakka babu an huta gona da iri ma da yawa a wajen mayarwa da jina martani amma duk da haka sabanin nasu ya fi namu na yanzu saboda su rubutu suke yi ko yanzu in ka duba za ka ga zurfin ilimin mutum kuma wataƙila zai zo da wani abin da baka sani an yi tsakanin izalar Jos da izalar Kaduna a kan qabalu da sadalu da sallama ɗaya da sallama biyu wanda matsaloli ne na addini amma a kan haka akwai masallacin da an sha ba mu labari cewa mutum ne bai taɓa gani da ido na ba in ka ma yi qabalu wataƙila za ma a daina bin ka Allah musamman waɗanda suke tafiya a kan dole sai an yi sadalu da ka yi qabalu wasu za su daina bin ka Allah don me za ka riƙe hannu mun sha ji a nan ni a kan kunne na ji a Gwambaja wani tsoho yana cewa ai qabalin nan da ake yi ai kafirai ne da munafukai suka zo suka wai suke so su yaudari annabi sai suka shiga za a yi sallah da su sai Allah ya sa cikin su ya murɗe wai sai suka dinga riƙe cikin su sai ta ma waɗansu suke ƙin ma bayyana mazhabar su don saboda tsoron kar su saba wa mutane Zamakhshari Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar Abul Qasim al-Khawarizmi al-Zamakhshari wanda ya mutu shekara 1538 a cikin wata waƙar da yake cewa idza sa'alu an mazhabi lam abu bihi fa aktumuhu kitmanuhu li aslamu fa in hanafiyyan qultu qalu bi annani ubihu ila wa huwa ash-sharab al-muharram wa in malikiyyan qultu qalu bi annani ubihu lahum akla al-kilab wa hum wa in shafi'iyyan qultu an قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يجري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم وأخرني دهري وقدم معشرا على انهم لا يعلمون واعلم yake cewa ni yanzu ma an kasar da yana mazhabata ba zan gaya maka ba ni sai in boye wanda ma in boye din saboda da zarar kafirta mazhabarka wani lokacin sai kuma sabani wa in hanafiya in nace ni ba hanafi ne sai sai la ku ne wanda kuke halatta cin kuke halatta shan giya sai kun san matsalar annabi idan aka jika tsin to akwai bangaren da su hanafiya suna ganin cewa in ya jirkita ma akwai matsalar da suka ba fitar da wani fiki suna ganin ya halatta a sha in ba a yi shi da niyyar giya ba to wannan maganar da suka faɗa an musu raddi kuma su ne ba akan daidai ba sai su ce shi yana tsoron ka a zarge shi da wannan yace in kuma yace malikiya ne sai su ce ai malikawa su ne suke halatta cin naman kare shi kuma matsala ce a fiqhi cewa shin a malikiya suna ganin duk wata dabba da ya halatta a rike ta ai kiwanta to shin ya halatta kuma a ci namanta ko da halatta wato akwai kaulin da yake ya halatta to duk da ba shine kauli wanda yake ake fatawa da shi ba amma sai ake zagin malikiya da shi ake cewa su kuma su suke halatta cin naman kare kuma ba haka bane yace in nace shafi'iya ne kuma yace oh ku ne kuke cewa ya halatta mutum ya aure yarsa saboda a matsalar hanafiya shafi'iya sun saba wa jumhur akan cewa idan mutum akramakumullah yayi zina sai matar ta samu ciki sai ta haihu wannan yadda ta haifa yarsa ce ba yarsa ba ce ba to ya halatta in yana son ta yi aure ta shafi'iya suka ce tunda ba yarsa ba ce ba ta cikin haramtattun ƴaƴan da zai aura dan haka zai iya auren ta su kuma jumhur suka ce ai daga tsakanta ta fito saboda haka sai aka samu sabani sai sai in kuma na ce ni ba hanbali ne sai sai ai ka ji shi masu sifanta Allah su ce yana da jiki yace in nace kuma ni ahalin hadith ne sai su ce ai wannan bunsuru ne dan akuya ne baya gane komai sai su ce dan haka ni na yi mamakin mutanen wannan zamani ba wanda zai kubuta a wannan zamani da haka ma shi yasa yake cewa zamani ya maida ni baya gashi ni ina da ilimi kuma ya gabatar da wasu mutane da ba su da ilimi a abu na gaba ina kokarin in dire na ga lokaci yayi ya kamata a ce yanzu har haka na tsaya amma zuddar maganar zan takaice a gurguje ne a daga cikin abubuwan da suke janyo sabani idan ba a sa tsoron Allah ba akwai kungiyoyi kuma a wannan zamanin bin kungiyoyin da yawa shi yake janyowa muke zagin junanmu muke cin zarafin junanmu kuma da yawan muna daukar kungiyar a madadin musulunci ba ko ta kungiya a duniyar nan wadda sunanta in ka dauke musulunci ka sa sunanta kai daidai babu musulunci alkitabu wa sunna ne wanda duk ya saki alkitabu wa sunna to baya kan musulunci amma hatta sunayen da muke danganta kanmu zuwa gare shi misali mu ce mu salafiyya ne ko misali mu ce mu ahlul hadith ne ko misali mu ce mu al-firqatun najiya ne baya nuna cewa wanda duk baya kan wannan sunan wuta gashi baya nuna haka ba lalura ba ce sabanin misali wanda duk sunan musulunci ya faɗi a kansa ba zai shiga aljanna ba wuta zai shiga ko an gane ko to duk abin da kuma ƙarshen sabanin ba zai tike da kai cewa wannan dole yana wuta ba wannan yana aljanna to maganar sanya ra'ayin da kawai a kansa ai bai taso ballantana kuma ɗari ƙoƙi in ce to ni ɗan ɗariƙa kaza ne da haka wanda duk baya kan wannan ɗariƙar ba ɗan aljanna ba ne ko kuma ya ce ni ɗan ɓangare kaza ne ita ƙungiya addini baya kan ƙungiyanci amma ya yarda a kafa ƙungiya domin taimakeke ne a kan al'amuran rayuwa misali koyi kungiya ta sintiri abinda ake kira kato da gora da hausa ku yi kungiya ku saka ka'idojinku ku kiyaye wa'annan ka'idojin wannan addini ne kiyaye ka'idojin da saba wa shari'a ba ne su bane ka kungiya ce ta samar da tsaro ku yi kungiyar ku ta yan kasuwa domin tsare mutuncin kasuwancin ku babu laifi kai akwai kungiyar ma da ya kamata ku yi ta shine wacce za ta taimaka muku wajen tsara addinin ku kamar misali kungiyar da za ta dinga shiga tana yin wa'azin maguzawa kaga ba wai ita ce addinin ba a hanyar raya addini ce ko kungiyar da za ta dinga wa'azantarwa tana tunatarwa tana nuna wa mutane cewa a rungumi sunna a kyale bid'a abu Allah shi ma wannan ba laifi ba ne to amma sabanin da ke cikin waɗannan kungiyoyin ba wani sabani ba ne misali yanzu idan mutum ya zo ya ce min shi ba zai yi igala ba sai ce to ya yi daidai ai wataƙila ba ka da lokaci ne ba za ka iya ta yan igala ba ta wakin ƙalara ya ce mutumin da zai siyar da rigarsa yana da riga kala biyu siyar da ɗaya biya kuɗi ita ko wa'azi yaushe za ka daka ta irin wannan mutum misali ka ka wanda ba zai iya yin haka ba to dan ka ce ba za ka shiga izala ba shi kenan kana nan a matsayin ɗan uwana amma abin da nake so da kai shi ne ba na so in ga ana saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a magana ko a aiki ko a aƙida in dai ba ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fiye min wanda ya shigo ike min shi ɗan izala ne amma ina kallo yana take wandansa ina kallo yana attage min sa ina kallo yana yin abubuwa na bid'a wannan cewa ɗan izala ba za ka taɓa sawa ka kaunace shi a cikin zuciya domin Allah bai turo mu saboda sunan ƙungiyar ba an fahimta ko ita ƙungiyar in ta huce kawai mu tsaya mu taimaka wa addini to kuma ta shiga wani abu daban shi kenan yanzu ka je Nijar akwai 'yan jama'ar jam'iyyatul kitabi was sunna akwai ihya'us sunna akwai waye kusan kungiyar kuma dina ahlus sunna ne dan haka wacce kaga dama ka shiga kawai taimakekeniya ce sai dai a tsaya a sharadi akwai malami akwai mai jan baki akwai dan agaji akwai waye akwai bangaren mata munan muna nisa'us sunna wannan duk musammayat ne da mu muke ganin za su taimaka mana wajen kisar da wannan sakon na Allah wanda su kuma bid'a ba ta shiga cikinsu ita bid'a tana shiga cikin addinin ne a shigo da wani abu domin bauta wa Allah da wannan abun dan jin a ranka kana so ka kai matuƙa wajen addini tare da wannan abun ba shi da misali da aka taɓa yinsa a baya kamar yadda annabi Shafi'i ya faɗa yanzu masu da'awar salafiyya sai su ce mu salafiyya ne sunan yana da kyau kuma ma'anar ma in ta taƙaita a kan kwaikwayon yadda magabata suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa magabatan nan tun daga kan sayyidina Abubakar shine babban magabaci ko har izuwa ƙarshen magabaci na yanzu ba wani wanda dole ne in ya faɗi magana sai an karɓa sai an haɗa ta da magana Allah da manzonsa in ta yi daidai a karɓa in ba ta yi daidai ba a ajiye ta tare da mutunta shi in mai mutunci to wannan ba laifi ba ne amma kuma in ta zama cewa ina tambaya ya wani ka shi ma yana kansa yana salafiyar kace a awa ne dai gaskiya ina ganin ka tare da suwa ne da jiyana ka to wannan ta zama kungiyanci shi ma ta zama dariƙa me yasa ne aka yi ta akan sufaye a farko-farkon fahimtar sunna ana cewa saboda suna riƙar wa'insu mutane suna cewa suna da karama ba inkarin karama ake ba amma muna jin wa'insu maganganu da muke ganin kamar sun saba wa abin da muka sani a alkitabu was sunna to kuma yanzu kuma kun zo kuna yin irin abin da ake hana wa'ancan ne bamin jinku da su kenan shikenan ku shafa ku da mai ko za ka kira kanka suna salafi wallahi idan baka yi aiki in ka zama maƙaryaci in ka zama maha'inci in ka zama fasik in ka zama mayaudari ƙarya kake yi ba wani salafi ya rafi sannan ka zo ka ce kai kuma kai sufi ne ba ka mutum ya ce wai man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faƙad tafassaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faƙad tazandaqa wanda duk yayi ilimin fiqhu ya zama malami amma bai shiga sufanci ba to ya zama fasiki wanda ko duk yayi sufanci amma bai zama malamin fiqhu ba to ya zama zindiki zuwa wannan magana ta saba wa abin da muka sani a addini to shikenan zaka raba mutane kan biyu kenan wanda duk ba sufi ba a wajen ka zindiki ne kenan to kaga wannan shi ma ta'assubanci ne wanda yake sawa a zagi hatta malamai ma dan haka wajibi ne kungiya ta zama ta taimakekeniya ce kawai akwai ta'assubanci a kungiya ta siyasa wanda mu mun gani a nan Najeriya musamman a Kano a sanadiyyar ni ina kungiya kaza ina jam'iyya kaza malam wani kuma da yake koyar da mu a masallaci kaza shi kuma an yi sa'a shi ma mai sha'awar siyasa ne amma a wata kungiya yake daban to zaka iya zama ka ci mutuncin malam wani saboda babbancin kungiya kaga wannan rashin kirki ne da rashin mutunci ita wannan ita siyasa in sai kyauta zama sana'a in sai kyau kenan ta zama sana'a ita kuma sana'a ba ita ce kadai za ta kai ka aljanna ba sai niyyarka da kuma aikinka a cikin sana'a wannan fa in siyasa ta yi kyau kenan ta zama sana'a Allah ya taimake ka ta samu riba ka samu abin da za ka ci a duniya ka kuma je ka nemi lahirarka to har a sana'a ma ba a yadda ka saba wa Allah ba to don haka idan Allah ya kaddara an samu malamin da yake sha'awar shiga siyasa ai ba laifi bane ya shiga in ya kiyaye mutuncinsa ya nemi arzikinsa na halal a cikin ta suke nan dai karshe da abin da ka samu dai Allah zai maka tambaya kai ka same shi to amma ne menene da wani dalilin zai sa sai in malamina malamin da nake tare da shi a jam'iyya ko mun saba da shi a aqida wannan shine malami wanda kuma ba ma tare da shi a aqida a jam'iyya ko da aqidar mu ɗaya da shi to mai san duniya ne mai kaza ne ba wata jam'iyya ta musulunci a jam'iyyun siyasa ko wata jam'iyya ce ta siyasa tsantsa waɗanda suka wufa idan tuwa da ita ma su ne waɗanda ba su da addini amma kuma a kowace jam'iyya ana samun masu addini a kowace jam'iyya ana samun marasa addini sai kai takatsantsan in za ka yi to ka tsaya ka kiyaye addinin ka in ba za ka yi kuma ka koma gefe ka ci gaba da rayuwarka mutum nawa ne suka yi mulki bisa siyasa ba mutum nawa ne suka yi ilimi bisa siyasa ba mutum nawa ne suka yi kuɗi bisa siyasa ba kuma an samu wanda suka yi mulkin saboda siyasa an samu wanda suka yi kuɗin saboda siyasa an samu wanda suka yi karatu ko da na rayuwa ne ma saboda siyasa to da haka al'amari ne da ba a dalilin sa ba zai sa a zagiwa ne ba a zagiwa ne akwai ta asubaci na kabilanci shi ba za mu yi bayaninsa ba a saboda mu musulman a nan irin yankin su Kano mu suka samu su amma an ka tafi irin yankin su Yobe inda za ka tarar da akwai ƙabilu daban-daban akwai Gizmawa akwai Bolawa akwai Kare-Kare akwai Kanuri akwai kaza sai ka ga kawai ni iya ɗan ƙabilar mu shi ne nake ko a masallaci ne in aka daɗa liman wanda ba ɗan ƙabilar mu ba ne to fa anan fa shi kenan malami in ya taso in ba ɗan ƙabilar mu ba ne sai ka ga ana ta wasu abubuwa to wannan shi ma sai an saka tsoron Allah to sannan bayan nan kuma sai ƙabilanci na gari da yanki malami ɗan arewa yana ganin malami kawai musulmi shi ne malamin arewa banda na kudu na kudu kuma yana ganin malami musulmi kawai shi ne na kudu banda na arewa wanda mun gani wannan hata a cikin rubuce-rubucen wasu marubutan ma wasu na ganin cewa wani marubuci da ya rubutu mutumin kudu ne yana bayanin abubuwan da suka kawo cikas a Najeriya wajen ci gaban musulunci a ciki yake cewa daga ciki akwai matsalolin malaman arewacin Najeriya da ba sa ba wa mata dama akan su fito su dama a dama da su akan abin da ya shafi al'amura na da'awa kaga zai ce shi yasa zaka ga musulunci ya fi ci gaba a kudu kudancin Najeriya fiye da arewacin Najeriya yadda kai dariyar nan ne wannan karanta a shekara 28 sai da nayi dariya sosai nayi ta mamaki na ce to wannan dai gashi yayi rubutu mai kyau amma ƙabilanci ya shiga ciki to magabata ba haka suka yi su magabata da suka fahimci dole sai an yi saɓani to sai suka sa tsoron Allah a cikin saɓani Imamu Zahabi Allah ya ji amsa da rahama da ya zo tarjuma Imamu Shafi'i a cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 10 Shafi na 18 sai yake cewa qala Yunus shine Yunus ibn Abdul A'la ibn Maisara ta Abu Mufassalati al-Misri wanda yana cikin Rijalu Muslim da Abu da Nasa'i da Ibn Majah to shi almajirin Imam Shafi'i ne Allah ya ji kansa da rahama shi Abu Mufassalati din ya rasu shekara 164 yake cewa ma ra'aytu a'qala min ash-Shafi'i yace iya rayuwa ta ban taɓa ganin wanda ya kai Shafi'i hankali yace nazartuhu yawman fi mas'ala wata rana mun tattauna da shi an yi musayan yawo akan wata mas'ala to da tun mafarakana sai muka rabu ka san an rabu za ka yi ta jin haushin wanda kuka tabbare ma in kowa ya ki saki yace can sai muka haɗu da shi irin wata ran sai ku haɗin nan kai ka rike babban mutum ba amma ka tuna ai kun yi baran-baran a wannan matsalar yace wala qiyani fa akhadha bi yadi sai kama hannuna yace ya aba musa amma yastaqini an nakuna ikhwatan wa in lam nattafiq fil mas'ala dan Allah baka ganin ya fi kyau mu ci gaba da wannan yan uwan ta kacce mu koda ba mu samu ba zan sauka daga ra'ayina ba kai ba sai ka sauka tunda kowa yana ganin hujja da dalili akan ra'ayinsa to koda mun samu sabani to Imam Az-Zahabi yake cewa qultu sai ce hada yadullu ala kamal aql hada al-alim wannan yana nuna cikar hankalin malam Shafi'i wa fitihi fi nafsihi da kuma abajin fitihin da yake da shi sai Zahabi ya faɗa wata magana ce fa ma zalan nuzara yahtalifu yace kuma har abada malamai fa ba za su kushe da kuna samun sabani sabani za a yi ta samun sa amma me ya kamata a yi a mutunta juna sayyidina Abubakar Allah ya kare da rai sun samu sabani da sayyidina Umar ba dai a bayyana mana ko akan me ne amma dai kai ka san ba akan ƙarya bane daga baya sai Abubakar yace sai na gane cewa ni ne ba ni daidai ba sai na tafi wajen Umar na ba shi hakuri sai Umar shi kuma ya hau dokin zuciya ya kiya hakura sai sai na Abubakar ya ga yanzu in ba wa Umar hakuri in ji in hakura amma shi ya kiya hakura sai je ga manzo Allah ta yana shigowa aka ga sai na Abubakar yana rike da farjan lansa manzo Allah ya ce amma sahibu kun faɗa da ramar yana zuwa ya ce ya Rasulullahi kai abin da ya faru nani Umar ya mun afuwa ya ce sai sai manzo Allah ya ce yaghfirullahu laka ya Abubakar yaghfirullahu laka ya Abubakar yaghfirullahu laka ya Abubakar can ta gaba kuma shi ma sai na Umar saboda imani sai ya dawo daidai da ya dawo daidai sai maza maza ya tafi gidan sai na Umar ya ce a san ma Abu Bakr hadisi yana cikin Sahih Bukhari kitab al-manaqib babu manaqib Abu Bakr ba da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr yana nan aka ce baya sai ta goje mu da Allah sai ta ce Abu Bakr yana zuwa ya tarar fuskar manzon Allah kuma ta canja saboda an taba Abu Bakr yace Allah ya aiko ni da gaskiya a ce sai sai da Abu Bakr yace har sai da na tausaya wa Umar nace ya Rasulullahi ni ne fa nayi laifin kada a yi masa hukunci ne zaki kaga adalci ko inni kuntu qad azlam azlamtu ko inni kuntu azlam ni ne fa nayi laifin sai maza Allah ya ce to ba asali ya Allahu ilayku Allah ya aiko ni wajen ku kuka ce min ƙarya nake Abu Bakr ko yace gaskiya nake ya taimake ni da rayuwarsa da dukiyarsa yanzu ba za ku tsale min abokina ba yanzu ba za ku tsale min abokina ba yanzu ba za ku tsale min abokina ba haka ya dinga maimaita kaga magabata kenan an samu sabani hatta akan abin da ya shafi akida amma ku ga inda malamin nan malamin ya nuna min lokaci yayi amma ina rounding off ne saboda mu tsince maganar gaba ki daya ayi hakuri ɗan mintuna kaɗan ya rage min insha Allah a سعيد ابن منصور أكتم مثل السن سيارة وشودة سعد ابن إياد شيوا وسرانا ومتين يا أور وتماكا شيبة من دا غبني شمخني أكوفا تو ينا أورم ما تبزا وراتي كوكو مغم ومراي وما تاتازو تاتاري تو أما بي كيغ شغاء آيكين تبا akai sa'a ko rashin sa'a zan ki tazo da ta abu duwa ke tawa ita ko ba mata aure ba kawai wannan ba Allah sai ya kalla ido sai ya ga ƴar sai ga to wai shi ne sai ya gaggawa ya wannan fata ce ai ya ta ce ki nan ne maka bayani sai ga gaskiya to yayi zaben tun da ai wannan irin ta yake ne ma to sai ya bincika tariyan nan sai ku ta danyi hakuri sai ya tafi ga Abdullahi bin Mas'ud yace mata to kai ne sahabin manzo Allah ta ga matsala ta fa Allah ya amma ku sai bashi ku tace to ai ba ta haramta a gare ka ba tunda Allah ta yi wa raba'ikum allati fi huzurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin da kuma abula da aka kawo su wurin ku kuke rike da su wa inda matan kun nan da kuka tare da su su suka haife su a wani gidan kafin su zo gidan ku فإن لم تكونوا دخلتم بهن أما أمك تاري دعوة فلا جناع عليكم وشن باتا تكون معها سنة قال أبلا بنا مسؤول يا بعد فتوى ده ظاهر وانا آيكو يا أبن دي سنجينا نكا الله يقارن يا أبن شو أما دي شي كانت أبلا بنا مسؤول إن كي الله يسا وانا دليل يكاش مدينة يسيكي بن صحبا مزارة كي ميكا أكوسا فتوى ده نباير أكان كذايا يا فأبن من يكي أوتر واير وتهني وتر واير a cikin musnad din cewa Umar ya tambaya ga Ali ka san ku ai gaba da gabanta duk ilimin duna Mas'ud da kai Umar da Ali sai suka ce a Ali halatta la yafi watakila la yatakun nan mutlaqan ne watakila kuma duba da yanayin saboda in aka tala mutane to kuma za su tayin haka wannan kuma zai sa uwar ta tsaniya tunda ta kishe mata kasuwa a takaice ne wanda ta kishe malanta sai ta ba shi fatawa in yanzu ne ai shike nan santewa za ta yi kawai ka shaya kai ma da aya ta hujja amma Abdullahi dan Mas'ud sai ya dawo kufa saboda wannan matsalar sai dai samu wannan mutumin ta ce masa lalle ka saki matan nan ka saki yarinyan nan auren da kuka yi din nan nabi bai halatta ba saboda na koma na yi tambaya ba zancen ya ce sai ya tsaya ya naƙashi Abubakar ya naƙashi Umar ko ya naƙashi Ali tunda suka ce ba daidai ba ne ba ce sai kai don haka abin da ya zama wajibi a gare mu ma a yanzu bai halatta malami ya ba da fatawa sannan waɗanda suka fi shi malinta su zo su faɗi fatawar da ta fi wannan kuma a zo ana ta misalin yawo ba har a janyo almajirai su dinga tunanin to ai malam wani dama ba shi da lugha ko da malam wani dama ba shi da usulul fiqh ko da malam wani dama shi da babban hadisi yake kawo ko da malam wani ma bai haddace qur'ani ba duka wannan ba ta taso ba ko wani malami a mutunta shi ba gwadan malantarsa amma kuma malamin sai sun kiyaye wannan abu nana aisha ta samu ta taɓa jin kamar da musulmi ya rawaito Abdullahi dan Mas'ud yana Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar yana ba da fatawa akan cewa wanda duk ya mutu aka yi masa kuka Allah ta yi masa azaba nana aisha ta ce Allah ya gafarta wa Abdullahi dan Umar wataƙila ya manta ne ko ya yi kuskure sai ta ba da fatawa ai manzo Allah yana nufin kafirai da kuma waɗanda suka ta'a musu kuka shikenan kaga an gyara matsala khatira ta ila Allah dan Mas'ud Abbas shi yana ganin da aka yi iradi da manzara sama ya ga Allah kuma ya tabbata hujja da ayat cikin wannan zamin da hawa nana Aisha ta ce wanda duk yace maka manzon Allah ya ga Allah da ido to ya kagar wa Allah wani abin da ba shi kenan ba daga nan ba a ƙara jin Abdullahi dan Abbas kuma yana bada fatawa da wannan ra'ayi ba sai la'alla kuma ya dawo kan ra'ayin nana Aisha Abdullahi dan Abbas bai san cewa mutu'a haramun ba kawai sai aka jiyo shi yana ba da fatawa akan halaccin mut'a sai sayyidina Umar ya ji labari hankalin sai ya ce waye ba da fatawa na Abdullahi dan Abbas ne a zo da shi sayyidina Umar ya ce masa ka ƙara bin ka ba da irin wannan fatawa ya ce kana yaro dan karami sanda aka saukar da haramcin mut'a wacce mut'ar da kake zaton halacce mut'ar da take halal shine idan mutum ya saki matarsa kafin ta tafi ko bayan ta tafi aika masa da dan wani abu haka fa matti'uhunna ko dan ba su wani an abu na mata ala al-mu'ti qadruhu wa ala al-muqtir qadruhu wanda yake da hali ya bata da yawa ka bata gida ka bata jari wanda ba shi da kuɗi kuma dai kakkace zaka bar ta haka mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-mu'minin to kuma sai mutu'a ta bi ita ce mutu'ar haji idan kai harama kai haram ne umra to sai kuma ka cire ihramin ka wannan shine mutu'ar ka ci gaba da in kana da iyalin ka ma ka je musu da sauran ka sa su ranka sai ranar takwas ga wata ka ƙara ta shine faman tamatta'a bil umrati ila al hajj amma mutu'a ta auren mata an rawaito daga sama da sahabi ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haram a ƙarshe ɗan uwa abin da zai tike da shi shine sabani dole sai an yi shi kuma ana iya samun sabani akan fassara aya sabubban da dalilan suna da yawa wani lokacin saboda yadda ayar take Allah ya so ya jarrabe ku ne sai ya bar wani abu a cikin duhu don kowa ya fata kwakwalwa to wani misali yanzu me hukuncin mutum ya saki mace da ciki in ya saki ta da ciki kun ga ai halal ne a saki mace da ciki ko yaushe za ta gama idda da zarar ta haihu ran da ta haihu za ta iya aure ko sai ta gama jini sai ta gama jini to sai ta gama jini ta tsarkaka za ta yi aurenta amma kuma ga ɗa tana shayarwa ko ɗa wannan ɗan nawa'i naka ne kai da aka haifa maka to ya halatta ta tsige ɗan nan ko ɗan nan in mijin da za ta aura ya ce baya buƙatar abola sai ta ce kai wani eh to gaskiya yanzu na samu miji da amma kuma mun daidaita saboda haka yanzu ga ɗanka ko ɗarka ka nemi ne shayar da shi in kai haka ka saba wa Allah ko kuwa kuma ya halatta mijin ya ce wallahi da ke kake aure ba sai kin tsaya kin gama shayar min da wannan amma to sai mu koma Qur'ani wal walidati wayanda suka haihu mata yurdina auladahunna ka ci gaba da shayar da ƴaƴan su hawlaini kamilan shekara biyu liman arada an yutimma ar-rida'a wanda yake so ayi masa full shayarwa وعلى ولمن أراد أن يتم الرضاعة سأل الله تني وعلى المولود له كيد أكهيفا مكتان يا ذم واجبي أجريك مي رزقهن هذين قصيدة وكسوتهن كما كتجا بدمي دبات تفاجئ تور الشاعر وأنا فيش تفاجئ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف جردا الأداة كمين أنت دينك سأل الله تني لا تضار والدة بولدها وإن بفكة حرام الميت أجيش دون تعقول دعوران كودا مجنزي هتيكا يذكر في آية الله تعالى لا تضار والدة كدا أواتا تنتر بولدها لأنتا تتي ذات أجيش تتفتي أوري تحقول دعوران تتاقى مشاهد دعنا ولا مولود له بولدي كشي ما كمية فتاتي تي بازت آنانم تفتي ذيكي أوران تي بانا بقاتل تشاهدني الآية أقول لها مثلها أتنى إذا موالدة إنهم فائلين وان دي هنا فسر هنا دليسي وعلى ذلك كاغا حرام نيغا قوة تقالة أن تتختبئتي أوري ونقم سيتي آآ قوة فتبئتي أوران كأن تتعلمون كوني ما حرام نيكو مقامتا وكرديش منا فتسرجع له أخرى تنانا سيراك فسر هنا ذكرتي أي لا تضار والدة كرأتي تدقوا bi walidi hadan ta haifa a ce ba za ta ajiye shi ta tafi tai aurenta ba a ta ajiye shi ta tafi tai aurenta kaga kin sabani akan walidatu na'ibul fa'il ne ko fa'il ne to wanda bi ya kawo maka wannan mas'alar yayi maka wannan bayani ai ba da jahilci yayi maka ba shikenan sai ka ce wannan batatte ne wannan ne gaskiya hatta sabanin da malaman mu suke yi da yawa wanda muke ta'assubanci akai wani lokacin malam wane ya ce haramun ne hutu malam wane ya ce a abza a iya yin hutu inda munasaba malam wane dama ai shi ba haka ba ilimi ne shi kai ba su malamin za ga ba su zagin juna saboda akwai wanda fatawa ya bayar saboda muqtada al-hal amma aka taho akwai yanayin da su suke hadewa kuma suna mutunta junan su to kai kuma sai ka zo ka ce a ai shekwa wane ya bada fatawar a yi kaza wataƙila yanayin ne ya saka ya ba da wannan fatawar amma ana barin wannan wajen kuma in aka shiga wani yanayin zai ba da wata fatawar da ce da ake da wannan amma akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsu to da ka alura sosai ana iya samun saɓani ta yi hadisi ya zama ba'ifi ne a wajen wani malami kuma hadisi ya zama sahihi Sheikh Al-Albani Allah ya ji ɗansa da rahama ya ba'afa hadisin ku yi azumi don ku samu ƙarin lafiya ya ce ba'ifi ne dalili ka kabo da shi da sa akwai Musa bin Zakariya shi ko Musa bin Zakariya bayanan sa na ilimi masu tsari ne wa wasu malaman kuma suka kalli hadisin da structure ta da yanayin sa suka ga cewa ga abin da Haisani yace a wuri kaza kuma yace kaza Munziri kuma ya muwafaka da Haisani a waje kaza kuma tsakanin su wajen shekara 100 sannan ga abin nan Iraki da ya ba'afa hadisin a cikin al-Mughni bai faɗi sababin ba'afinsa ba sannan hadisin yana da shawahid a wasu wuraren da haka su a wajen su wannan hadisin fi darajatul qabul insha Allah wani sai zuwa idan me zaka saba wa Albani tunda Sheikh Al-Albani yace da ifi ne dan haka ba ifi shikenan sai ga an shiga zage-zage mas'alar shin in an yi tahajjudi za a zo a yi in an yi tarawihi a goman karshe a yi tahajjudi ko kuma in za a yi tahajjudi ba sai an yi tarawihi ba a ai Albani Allah ya tsare rama ya tafi akan ra'ayi cewa manzo Allah tunda bai taɓa karawa akan raka'a 13 ba bid'a ne ka ce zaka yi raka'a kina za ka yi da sahabban da suka yi kuma a kai kuma kanka zo ka ce dama Albani nan haka yake Albani yana da gaskiya yayi riko da zahirin hadisi ne amma kuma Albani bai shaddada irin yadda kai ka shaddada ba su suna iya auna abubuwa dan haka a ƙarshe jama'a ina so in ba da shawara musamman a wannan masallaci alhamdulillah sun samu dan uwa malam Mukhtar kamar yadda ya faɗa malam Mukhtar kaninmu ne amma kuma abokinmu ita jami'ar islamiyya almajiranta akwai jikokin wasu almajiran akwai ƴaƴan wasu almajiran akwai kannin wasu almajiran akwai abokan wasu almajiran amma dai duka yawanci duka abokan juna ne to mu ma iya cewa su malam Mukhtar a jami'a ƴaƴanmu ne a irin a ba ku zama jikoki ba za mu ce ƴaƴanmu ne a irin haihuwa ta jami'a amma kuma abin da ya shafi harkar da'awa abokanmu ne tare muke yin komai kuma iyakaninmu da su mun san su da shiga cikin saɓani na tarwaɗa kan mutane ba kuma wannan shi ne abin da mafi yawan ɗaliban jami'ar Madina suke kai la nuzakihi ala Allah. Muna fatan Allah ya tsaya da za su ci gaba tafiya akan wannan tsarin na wasaqiyya, ayawa akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kin saba mata diyan da za a yi ka a saba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam, koda wani ne da haushi. Amma kuma ba dole ne dan zaka bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kullun kana zagi ba, a ce yau ka zagi wancan, gobe ka taba wancan, sai zama kai addinin ka shine mai da martani da kuma ganuwa ne yayi laifi kullun. In za a gardara sun ka shine na tattacewa ne, na tattacewa ne, a'a in sai da to in iya shi ka iya kawai, kuma ba na jin zai zanto a ce musulunci yana buƙatar komai sai an mayar da martani. Yanzu ba an zo da azumin nan an yi magana akan interface ba, an turo mu da tambaye akan interface nan, na ce ba zan iya cewa komai ba. Dalili ko shi ne na ɗaya matsala ce ta ilimi, na biyu kuma malaman da na gamsu da addininsu da imaninsu sun yi magana, wanda da suka yi magana ne ma na tsaru da maganarsu. Kuma kai dai da ka gani ka san a yanayin tsari na in aka samu saɓani wani ɓangare zan bi. To in dai ba kuma so kake ka jarraba ni ka gane ina nake ba, in wannan ne ka zo mu tattauna da kai, shikenan sai zama matsala ce kamar ta Real Madrid da Manchester, kowa ya zaɓi inda ya maka. To ba wannan ba addini ba ne kenan, amma wannan matsala ta addini ba dole ne ni ma sai an ji a nan ba ne. A 'yan siyasa wani sun taɓa malam wani, to idan malam wani ya magana, malam wani ya magana, ni kuma yanzu ina da wata matsala ta addini nake so a ci gaba da tafiya inda aka tsaya, ta in ci gaba ba dole ni ma sai na hau mai magana don in burge malam wani, ko ni ma a rubuta ni a cikin waɗanda ai wani ma ya mai da martani. Wani abu ya faru na siyasa ko na zamantakewa na yau da gobe, in aka auna rajin da faɗan da ƙorafin, kada ƙorafin ya huce nauyin abu. Yanzu wani an ce malamin makaranta ya kashe wata yarinya Hanifa misali, akwai wanda sai silsila goma suna bayani, yau a yi satin ya zuwa ma a yi, wani satin ma a yi, in aka yi Allah na su bato shi kenan, kuma ai tausayin kuma yana nan a cikin zuci, kuma sai a zo a ci gaba da bayi wa mutane maganin kar su ma su faɗa kan irin wannan matsalar, ba a yi ta tada jijiyoyin wuya a kai ba. Ubangiji subhanahu wataala ya sa mu cika da imani, a yi mun afuwa, mawdu'in yana da matuƙar muhimmanci kuma da yake ana ɗauka ana yaɗawa, sai zama wannan masallacin yana da falalar an yaɗa wannan alkhairin duniya ta samu, shi yasa na dagi lallai sai da na kai shi zuwa ƙarshe. Shi kuma ɗan uwa da ya yi gina wannan masallaci, Allah ya saka mishi da alkhairi, kamar ne masa bishara da cewa insha Allah sakamakon wanda ya gina ɗaki na Allah, in dai Allah ya karɓa shi ne sakamakon sa Ubangiji ya rage gina masa ɗaki a aljanna, Allah ya gina masa ɗaki a aljanna. Kuma muna ba da shawara gina masallaci a yanzu bai kai wahalar riƙe masallaci ba, yawanci masu kuɗi suna iya gina masallaci, amma recurrent expenditure na masallaci, expenses na masallaci, yadda za a yi a mayar da masallaci ya zama mu'assasa, ya zama wani establishment, ya zama wani foundation wanda zai dinga haske ana hango shi daga waje, ya taɓa rayuwar mutane ta tattalin arziki, ya taɓa rayuwar su ta zamantakewa, ya taɓa rayuwar su ta imani da tarbiyya. To gaskiya sai an tashi tsaye, muna ba wa Alhaji Alhaji Awwal shawara inda hali ya yi irin abin da ake a ƙasashen da suka ci gaba, shi ne in ka gina masallaci to kamar fa ka tsokano wa kanka neman aure. Idan ka je neman aure sai ka samu budurwa ta amince da kai, iyayenta suka amince da kai, kafin fa a yi auren fa sai ka tashi tsaye fa, 'yan kyaututtuka ne, 'yan ƙoƙarin kai har dan dai ka samu a tabbatar da an samu abin da ake so. In ba haka ba yanzu kana son tukun daidaita kuma kana nan sai ta ga wani ya aiko mata da iPhone 13 Pro Max, kuma kai ka san cintin dama da wata Infinix take ta fama da ita, za ka ji daɗi a zuciyarsa, wallahi ka kyale shi ka ce ta mayar mata da 13 Pro Max nan, za ka kawo mata 13 Pro Max ɗin da kuma Samsung Fold, amma ba ta mayar ba za ka kawo mata. To abin da suke yi su inda suka ci gaba, in suka gina masallacin to sai su gina wa masallacin wakafi, wakafin nan shi zai dinga riƙe masallacin, kuma inda hali sai shiga dumudun wajen gudanar da wakafin, ce wannan kawai na Allah ne, ko a cikin kasuwarsu ko a wani wajen da za su sa ido, ma kai ka zama kai ne manajan wakafin, kawai kai abin da za a yi maka boss na masallaci ya dinga yi maka budget na ko wata uku ko wata hudu na abubuwan da masallacin yake so ya yi ta ɓangarorin rayuwa daban-daban. ka zauna da kai da kwararru da masana amma consultant zaka ebo su kalli wannan budget din da contingency da komai su kuma duba a yi nazari ya zama ana yin monitoring and evaluation ana gane shin wannan din zai taba rayuwar mutanen kuwa ya kuwa taba wanda aka yi a baya to ya zanto ba sai ana zuwa wajen karoko ba kuma kai kuma duk da haka kakka fata wajen ganin cewa kana tallafawa wakafin kuma kana ci gaba da tallafawa masallacin musamman kafin wakafin ya zama ya girku domin wannan wakafin shi zai rike masallacin da kila har ka mutu ka koma ga Allah kafin tashin alkiyama ya zanto arzikinka na aljanna da na kwanciyar kabari yana ta karuwa kuma shine zaka bawa masallaci damar da zai dinga yin abu da izza amma yau in ka zo ka hidimta gobe ma ka hidimta aka kana hidimta in wani abu ya taso ne ya kamata a yi ma magana sa da Allah ku bar shi wallahi yana iya bakin kokarin ka an cuce dan gwanji a gaya maka wannan din shi ne rabanka a wajen Allah subhanahu wataala kuma kakkada maka sai ya san wasu yayi wasu zaka gina ai abin da yake so kenan ai su samu ne a ce hatta wanda ya rake ka ma a matsayin mai gadi ya zama a cikin masu gadi ma wani kai ne a cikin masu gadi a ce wani ɗan ƙaramin alhaji wani ne na masu gari kamar da lokacin da buhari ce buharin dala buharin gwala buharin ina ne to kai ma zanto alhajin wani cikin masu gari balle kuma a masallaci a masallacin ka daban mutane da suke kusa da kai daban wannan shi yasa idan ka mutu sama ma kai ka kun kan mutuwarka da rashin ka Allah ya saka da alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi assalamu alaikum.